شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin Laraba ce da daidai da 8 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da 17 ga watan July shekara ta 2013 wannan shine kasan na 84 daga cikin jerin giyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya taimaka idan jama'a basu manta ba muna cikin suratul baqara mun karanta aya ta 167 a yau zamu tashi aya ta 168 ko insha Allah ya ayyuhan nas na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما
ba a manta ba ayoyin da muka gabatar a baya sun yi kira zuwa ga cewa a bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan shine malaman ilimin tauhidi suke kira da tauhidul uluhiyya sannan wata aya da ta biyo baya ita kuma ta tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki da aka kirayi jama'a da su bauta wa dinnan shi ya halici kowa shi ya halici komai shi ke juya komai a daidai wannan wuri sai Allah madaukakin sarki ya tsaida mu in ba a manta ba a jiya ya bayyana mana irin halin nadamar waɗanda suka saba wa tauhidi za su samu kansu a ranar alkiyama idan ka ki bauta wa Allah ka koma kana bautar wani ka kaɗe ranar kiyama in ka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka bi wani ka bani a ranar alkiyama bayan da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan sai ya dawo da hankalinmu zuwa ga cewa Allah a cikin rahmar shi da ni'imar shi ya halicci abubuwan da ke kewaye da mu ne domin rayuwarmu ta kyautatu domin haka shine zai sa mu ainihin wato bauta wa Allah a cikin natsuwa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba abinda ke doran ƙasa ku ci halal ne halal din kuma mai tsarki wala tattabi'u khutuwati shaytan amma kar ku rinka bin sawun shaytan wato kar ku rinka bin inda shaytan ya rinka wucewa yana daga kafa kuna ainihin mayar da sawu a wannan wuri innahu lakum aduwwun mubin lallai shaytan mai bayyananniyar kiyayya ce gare ku innama ya'murukum bisu domin shaytan yana umarnin ku ne da munanan ayyuka والفحشاء دمونا نما غنغنو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وما شيطان ينا امرننكو ne da ku rinka fadin maganganun ƙarya kuna danganta su ga Allah wanda ba ku san dalilin su ba waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki a cikin ni'imar shi ya halatta mana abubuwa waɗanda suke masu tsarki domin a ci kamar yadda ya halatta mana abubuwa waɗanda suke masu tsarki domin a sha to amma kuma a ƙarƙashin haka akwai abubuwa waɗanda suke biyo baya in ma ɗan adam ya ƙara wajen abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta sai ya ƙara da cin wasu abubuwa ko da shan wasu abubuwa waɗanda wannan ba biyayyar Allah ba ce biyayyar shaytan ce ko kuma ɗan adam ya zaki wajen ainihin haramta abubuwan da Allah madaukakin sarki bai haramta cin su ko kuma shan su ba sai Allah ya nuna mana cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya halatta mana shi to shine halal abin didda ba mu samu halaccin shi daga Allah ba to wannan abu ba zai taba ainihin zama halaliya ba zai zama kenan dokoki ne ko kuma fatoyi ne na shedan sai Allah ya farkar da mu cewa shi shedan maki ne kuma mai bayyananniyar kiyayya kiyayyar shedan tana bayyana karara akan mu a daidai lokacin da in ba a manta ba a can baya mun karanto tarihin zaman baban mu Adam a cikin aljanna da shi da uwar mu Hawwa wane ne sanadin fitowar su shedan to wannan shedan din ne zai zo duniya nan ya nuna ma wani abu wanda zai amfanar da kai wajen kaci ko kasha wanda in ba dan yi maka wannan kancal bada tuni yanzu duk cin ka da shan ka a cikin aljanna ne inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Adam ga aljanna nan kai ne mai gida a cikin ta inna laka alla tajua fiha wala ta'ara babu yunwa ba tsiraici wa annaka la tazma'u fiha wala tadha babu kishirwa kuma hasken rana hantsi ma ba zai taba ka ba balle hasken rana to amma me ya faru fa waswasa ilaihi shaytan sai shedan yazo ya bashi mummunan shawara qala ya adam hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulkin la yabla mana nuna maka bishiyar da in kaci zaka dawama ba kuma mulki dindindin ba zai kare ba wannan shine ainihin maki mai cikakkiyar kiyayya dan haka duk lokacin da kaga cewa kana biyayyar wani abu wanda ba Allah madaukakin sarki ya hana ba waye umarni da shi ba to ka san cewa shedan kake bi kuma a daidai wannan lokacin kana munanawa ubanka Adam saboda yazo cikin hadisin da Bukhari ya rawaito cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi tafiyar mi'raji aka dauke shi tun daga duniya aka kai shi sama ta daya ta biyu har ta bakwai sama ta ɗaya yana zuwa sai ga wani dattijo dattijon nan in ya dubi dama da shi sai tuntsire da dariya yana murna in kuma ya dubi hagu sai ya fashe da kuka annabi Adam annabi Muhammad ya tambayi Jibril wanda shine jagoran wannan tafiya yace mishi babanka Adam ne idan Allah ya nuna mishi ayyukan da ƴaƴan shi na gari suke sai ya murna su ne a dama idan kuma Allah ya nuna mishi ayyukan da ƴaƴan shi suke yi na banza sun koma suna bin makiyin shi iblis ko shedan shine sai ya fashe da kuka naka duk lokacin da baka bi Allah ba kasancewa tabbas to shedan ainihin kake bi to sannan kuma munanan ayyuka kisan kai zina luwadi madugo sata dukiyar mutane da sauran duk wani aiki mummuna Allah madaukakin sarki yace ba kowa ke umarni da wannan abu ba shedan ne ya zo cikin hadisi sahihi da al-imamu muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan gari ya waye sai ainihin iblis asalin shi shugaban dukkan shedanu sai ya ce yau duk wanda ya wani gagarumin aiki zan mishi nadin sarauta sai ya ce ku shiga cikin gari wannan ya je ya sa wannan ya zina da wancan wannan ya je ya sa wani ya kashe wannan wannan ya je ya sa wani duk ai tabarna iri-iri sai a samu ɗaya daga cikin su shi ko zuwa yayi gidan aure ya sa miji ya saki mata to idan yamma tayi za a zo ainihin kowa zai kawo rahoton abin da ya aikata a zo fada iblis a ai shi wani ya aikata kaza ne kisan kai na sa shi aikata zai ce tashi ka ba mu in ya tuba Allah zai yafe mishi wani yayi zina da wancan sai ce tashi ka ba mu in sun tuba Allah zai yafe mishi wane yayi kaza duka har sai wani na ƙarshen su yazo ya ce ni kuwa da na shiga gidan wane sai da ne ta ingiza shi har ya sake ta sai iblis ya ce mishi anta ni'ma anta kai ka cancanta da nadin sarauta madalla da kai malamai suka ce wane sirri ke karkashin damejin kisan aure fiye da zina fiye da kisan kai fiye da kaza aka ce saboda dukkan wani alheri da kaga ya faru a duniyar nan da duk wani alheri da zaka gani a lahirar nan ya zo ta hanyar aure ne idan aka ce an katse aure to an tsai da duk wani alheri dan haka iblis shi ke ganin cewa babu aiki wanda ya fi kowanne soyuwa a wurin shi to kenan babu aikin da ya fi zama sharri a wurin Allah fiye da kisan aure saboda haka yana daga cikin ayyukan da iblis yake sanya dan Adam kisan aure da munanan ayyuka sannan sai kuma alfasha munanan maganganu da suka shafi kazafi sharri ashariya da sauran danyayyakin maganganu waɗanda suke marasa ma'ana. To mafi muni daga cikin magana ita ce dan adam yayi wa Allah ƙarya. Shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya fara da kanana, sannu a hankali sai ya tafi zuwa ƙarshe din, wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun, ku faɗi magana, ku danganta wa Allah maganar da baku santa ba. Wannan shine laifi mafi muni da kuma barna, domin ta hanyar faɗin magana a danganta ga Allah wadda ba a ji ba an gani, abinda take haddasawa shine haifar da wata shari'a sabanin ta Allah. Abinda wannan yake haddasawa shine shirka, bid'a da duk wani nau'in sabon Allah. Dan haka musamman malamai waɗanda suke tafsirin Alkur'ani, ku ji tsoron Allah. Kafin ka yi tafsirin Alkur'ani, ka tace maganganun da zaka danganta wa Allah, don jama'a a wurin su ka tasa menene a gaban littafin Allah, duk abin da ka faɗi sai su ce Alkur'ani. Malamai ku ji tsoron Allah game da irin hadisan da kuke kawowa a wurin tafsiri, don in kuka faɗi hadisin da bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to kun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya. Hadisai kuwa sahihai cikin sahih Muslim har da Bukhari da Ibn Hibban suna tabbatar da cewa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda dai ya faɗi maganar da ban faɗi ba in ji Annabi ya danganta gare ni, tun anan duniya yawa kanshi tattalin wuta da kuma mazaunin shi a wuta din. Saboda haka wannan yana daga cikin al'amura mafi hadari, an taqulu ala Allahi ma la ta'lam. Allah ya yalwata ilimi a yanzu, a da baka ganin malami sai dan shekara 70 ko 80 yana tafiya da kyar ana zike mishi buta. Yanzu sai ka samu malami dan shekara 20, sai ka samu malami dan shekara 30 yana ilimin da mai yiwa ma dan shekara 70 na da baya iya kawo shi. Wannan baiwa ce ta Allah, kuma zamani ne, kuma mun gode wa Allah. To amma wannan kuma yana tattare da ire-iren nashi haddurra, shine sai mutane sai suke auna mai maganar da shekarun shi da girman maganar da aikin da yake, cewa in dai wannan har ya iya fadin kaza, to ai ni ma zan iya fadi. Dan haka yanzu sai zamani ya bude, ko da zuwa kai wurin da za a yi maka facin keke kawai sai ka ji wani gardi ya ce a to ba manzon Allah ya ce kaza ba, sai ya fadi maganar sa ta yan faci, sai kun sai ce ai manzon Allah ya ce kaza, sai yake ganin wai tunda ya ji matasa da kananan yara da matan aure ko ina ana cewa manzon Allah ya ce, to shikenan sai abin ya bude kofar, kowa ma sai ya kirkiri magana sai ya ce ai manzon Allah ya ce. Duk lokacin da zaka ce manzon Allah ya ce, ka tsaya ka dubi kanka tukuna, kana da ilimin hadisi wanda zaka iya tabbatar da abin da ka faɗi ba anan ba a ranar lahira. Ka duba wannan da kyau. Duk lokacin da baka ce Allah ya ce, ka duba kana da ilimin Alkur'ani yadda an tambaye ka zaka iya kare kanka, ba karaman magana bace jama'a. Shi yasa danganta magana zuwa ga Allah wadda bata da asali, to ba kowa yake son ya kaka ke yi ba, shedan ne ainihin yake umarninka, domin a cikin yin haka din akwai ta'adi da kuma bata addinin Allah madaukakin sarki. Hadisi ya zo sahihi cikin ainihin sahihi Muslim daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Iyad ibn Himar, Allah ya kara mishi yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atuhum ash-shayatinu fajtalatuhum an dinihim. Allah madaukakin sarki yace, ni na halicci bayi na miƙaƙƙu ne. Allah madaukakin sarki yayi bayi ne su zama mutanen kirki, su kuma tsayu akan hanya. Shi yasa a cikin wani hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantiju al-bahimatu al-bahimata al-jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. معنى من زن الله صلى الله عليه وسلم جدا لك أن هيفيش با هيفيش دنيا ذا مكافر با تقى هيف وروان فسع لن تابا. الله يا أهل كواني دفر الزوجية kowa Allah ya fahimce ya halice shi ne akan ya tsaya akan addinin gaskiya. To amma in aka yi rashin sa'a iyayen shi Yahudawa ne, shikenan sai bi addinin Yahudanci, idan aka yi rashin sa'a iyayen shi kristoci ne sai su dora shi akan christianity, idan iyayen shi maguzawa ne ko masu bautar wuta sai su dora shi. Sai annabi ya kawo maka misali dan ka san annabi ƙwararren malami ne wanda yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, sai a yanzu ne cibiyoyin ilimi suka gane muhimmancin irin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam, da irin yadda Allah madaukakin sarki ya mu'amalanci bayin shi a cikin alqur'ani. Alqur'ani yana cike da misalai, duk maganar da kayan ka kawo misali dan adam yana saurin fahimta, shi yasa alqur'ani ya cika da misali. Tun Allah yana misali da jaki, har Allah yayi da kare, har Allah yayi da sauro, Allah yayi misali da kuda, Allah madaukakin sarki misali da fadama, Allah madaukakin sarki misalai iri-iri da komai. Duk waɗannan dan ka fahimci ba wai shirme bane zai sa Allah yayi misali da sauro, a'a, dan sauro kai dan adam da ake wa misalin kai ka san shi. Idan yanzu aka yi maka misali da dabbar da baka taba ganin ta ba, me zai faru? Za ka fahimci misali? To shi yasa sai kaga Allah yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, ko da sauro ko abin da yake sama da sauro, Allah madaukakin sarki baya jin shayi, baya jin kunyar ya buga misali da shi. Allah ya misali da kuda, Allah ya misali da jaki, ya misali da duk waɗannan abubuwa, duk dan ka fahimta ne. Dubu wani misali da Allah madaukakin sarki yayi game da mutumin da ya samu ilimi baya aiki da shi, yace fa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas, misalin mutumin da ke da karatu baya aiki da shi, karatun bai da wani amfani gare shi, sai yace kamar kare ne, kare in ka bi shi a guje, in ya samu ri ya tsaya me zai yi? Haki. To kuma kare in ma baka bi shi ba, ka bar shi a inuwa, ka ka mushi iya condition, ka sa shi me zai yi? Haki. Dan haka haki ga kare ba alama wahala bace. To haka duk wanda aka gani da ilimi baya aiki da ilimin, to shikenan sai Allah ya ce misalin shi kamar misalin kare ne. Kaga zai maka misali ne da abin da zarar ka duba zaka gani. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin abin da yake cewa Allah ya halicci ainihin wato mutane ne, bayi ya halicce su ne dan su bi addini, sai dai in aka yi rashin sa'a iyayen Yahudawa ne ko kristoci ne ko maguzawa ne sai ya tashi bi addinin su. Sai annabi ya ce kamar yadda tinkiya take haihuwar da, kai ka taba ganin tinkiya an haife ta da dan da yankakken kunne? Amsa ita ce a'a. Duk inda tinkiya take zaka ga dan ta lafiyar shi kalau, kunnan shi subul babu tsaga. In ka ga dan tinkiya da tsagaggen kunne, tsaga shi akai. In ka ga agwagwa da tsagaggiyar kafa, to tsaga ta akai. To haka duk wanda ka gan shi kafiri ko, to nan ne aka maida shi kafiri, amma san da yazo a musulmi yazo. Ko kun fahimta jama'a? To a cikin wannan hadisi ko annabi cewa yake Allah ya ce ni dai na halicci bayina ne a miƙe akan hanya, amma sai shedanu suka zo sai suka rinka fusgar su, sai suka raba su ainihin da addini. Menene alakar da ta sa muka kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan aya? Sai annabi ya ce wa harramat alaihim ma ahlaltu, duk abin da na ce halal ne sai bayi suka rinka bi suna haramtawa. Har yanzu irin waɗannan abubuwan suna faruwa jama'a, sai ga kawai mutum ya dubi kaza ya ce ai kaza ba kyau a ci. Kana da aya ko hadisi? Baka da shi. Shedan ne kawai yake rikita ka, yake sauya maka addini. To amma a jahiliya waɗannan abubuwan sun yi ƙarfi ƙwarai da gaske. Sai a ce idan saniya ta haifi ƴaƴa kaza, to ba za a yanka ta ba. Idan raƙuma ta haifi mazaje kaza, ba za a yanka ba. Idan dabba kaza ta kai shekara kaza, ba a cin namanta, ba a hawanta, ba a kaza. Duk sai suka bi suka ruɗa wa kansu rayuwa gaba ɗaya ta hanyar haramta abubuwa. Za mu zo mu karanta suratul an'am insha Allah, za ku ji inda Allah madaukakin sarki zai ce kaza da kuka haramta, kaza kuka haramta, kaza kuka haramta, kaza kuka haramta. Sai Allah ya ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina, idan da ilimi kuka haramta ku faɗa min a wace aya, a wannan addinin annabawa, a bakin wani annabi, a ƙarƙashin wannan jama'a, ku yi taka tsantsan wajen haramta abin da ainihin ba ku san hukuncin shi ba. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. to sa'annan sai ainihin wato malam yace Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ai shedan ne kawai yake umarnin ku da munanan maganganu da munanan ayyuka kaji mutane suna tafatawa malam kaji a tambayi malami bai sani ba madadin yace ban sani bai zauna lafiya sai ce ko da dai ban sani ba amma bai halatta ba kaji jahilcin shi ya haifi ilimi ko da dai ban sani ba amma bai halatta ba ka tsaya a nan mana tunda baka sani ba kawai kace baka sani ba ina fata an gane to amma kalmar ce take wa mutane nauyi sai su danu suke rudar su kamar ka babban malami kace baka sani ba haka suka zo su ga yawa Imam Malik daga kasar Yaman an rubuto tambayoyi aka zo aka ce ala gafata malam kazafa yace kaza ne kazafa yace kaza ne kazafa yace kaza ne to kazafa tambayoyi 40 ya amsa guda 3 guda 37 yace bai san su ba ko wani abu makamancin haka sai suka je suka ce to a ga mata malam kai baka sani ba yanzu ya zamu je mu ce jama'a yace ban sani ba ce ya yace wallahi ban sani ba da suka matsa sai yace ku tafi ku ce sa'altu malikan fa qala malikun la adri ku je ku ce kun tambayi maliku maliku yace bai sani ba ƴaƴan kuma a aje wannan ya zama tarihi da shi shekara 1300 ana fadi kishi ba komai yafi sauki da in fada a halin ban sani ba ko kun fahimta jama'a shi yasa malamai kullum muke cewa su bada karfi wajen yin bincike akan mas'aloli idan ba haka ba kuwa to ka bada muhimmancin wajen cewa baka sani ba a zuwa ce maka ala gafata malam ina hukuncin kaza baka sani ba sai ka ce baka sani ba akar maka Allah menene hukuncin kaza sai ka ce baka sani ba wannan zai baiwa jama'a confidence natsuwa akan randa duk ka fadi kaza to sai a san ka fadi ne saboda ka sani dan baka sani ba zaka ce baka sani ba kuma abin da ake nufi da sani shine kana da dalili qur'ani ko hadisi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato taimake mu shine ibnu kafirin yake cewa inna ma ya'murukum aduwwukum ash-shaytanu bil af'ali sayyi'a ma'anar wannan aya shedan yana umarnin ku ne da aikata munanan ayyuka wa aghlaza minha al-fahisha mafi muni daga cikin ayyuka shine ainihin al-fasha ka zina wa nahwihi kamar zina kisan kai luwadi madugo wa aghlaz min zalika wa huwa al-qawlu 'ala Allah bila ilmi mafi muni daga cikin waɗannan kuma gaba ɗaya shine kai wa Allah ƙarya fa yadkhulu fi hadha kullu kafirin wa kullu mubtadi'in aidan dan haka duk wani kafiri zaka same shi maƙaryaci ne ga Allah duk wani dan bid'a zaka same shi maƙaryaci ne ga Allah madaukakin sarki domin a cikin addinin kafircin shi zai ta maganganu waɗannan maganganun da yake daga ina ya samu su ba daga Allah bane duk wani dan bid'a zaka samu yana ta kirkiro abubuwan da in aka gani sai a dauka addini ne shi kuma addini an san daga Allah ne tambayar ita ce kuma shi ya san ba daga Allah bane dan haka zaka ga duk wani kafiri ko dan bid'a to yana cike da yiwa Allah madaukakin sarki ƙarya Allah madaukaki ya tsare mu jama'a kun ji wannan aya zamu dawo mu tattauna dangane da mas'ala at-tahlil wa at-tahrim insha Allah mu tabbatar da cewa at-tahlil wa at-tahrim haqqullah azza wa jal hatta rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama inma huwa muballighun anillah haramtawa da halattawa Allah ne kadai yake ko manzon Allah baya yi yana yi ne da abin da Allah ya ce mishi ke san aka zo mishi da kaza in bai sani ba shi ma sai ya ce bai sani ba ayi sai ya ce bai sani ba saboda ba zai yadda da abin da ainihin yake na san zuciya ba Allah ya kiyaye wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah
wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah
madaukakin sarki sai ya ƙara tona asirin kafirai dangane da dalilan da yasa suke wa Allah ƙarya na daga cikin sirrin nasu shine suna bin addinin gargajiya duk abin da aka taba mutum sai ya ce a mu mun samu iyaye da kakanni ne akai. Wannan yana daga abin da ke karo da irin umarnin Allah madaukakin sarki, don shi Allah yana umarni ne da duk abin da zaka ce ka ce mun samu, Allah ya ce annabi ya ce. To lokacin da zaka ce iyaye da kakanni muka samu, to wannan na ɗaya daga cikin wata mafaka da masu yi wa Allah ƙarya suke fakewa da ita. Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar wa annabin shi, qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ku rabu da mu zamu bi abin da muka samu iyayen mu sun saba da shi ne. Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, anya yanzu nan za ku bi iyayen naku ko da iyayen naku ba su da hankali kuma ba akan shari'a suke ba, anya kuna da kan gado kuwa. Ma'ana yanzu kai ka yadda cewa ko da ubanka bai da hankali, ko da ubanka yana kan bata ne, shi kenan za ka bi shi, ka rufe ido kawai. Ko kun fahimta jama'a, ka dubi duk wani abu mai sauki ka buga wa mutum misali da shi a rayuwa, sai kaga cewa baya kan abin da iyayen shi suke akai. Amma in aka taɓa magana addini shi sai ce ai yana kan abin da iyaye da kakanni suke akai. Ko kun fahimta jama'a, ƙarshe mahaifin shi yana goge baki ne da toka, da bature ya kama kilin fa sai ya karba. To me yasa da aka ce mishi ga makilin bai ce a mu za mu tsaya akan abin da iyaye da kakanni suke goge baki da shi? An fahimta jama'a, yanzu ku dubi hatta abin da ya shafi rayuwa, ba zazzage da gari ya waye ga irin abin da zai karya da shi ba, Kano in gari ya waye ga irin abin da zai karya da shi. Yanzu saboda lalata wasu har internet suke dubawa da safe su ga wai wance mawaƙiya da mai ta karya a yau, wane mawaƙi kaza, wane dan kwalla kaza da shi yake kwaikwayo da mai ya karya a yau, gaba ɗaya ya manta da abin da ya gada iyaye da kakanni. Amma irin waɗannan mutanen su ne da zaran an zo magana addini sai ka ji ya ce a mu muna kan abin da iyayenmu da kakanninmu suke akai. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an, yanzu nan za su ci gaba da bin iyayen nasu ko da iyayen nasu ba su da fahimtar komai, ba su da hankalin komai, wawaye ne iyayen nasu, wala ya hata duna kuma ko da iyayen nasu batattu ne ba akan shari'a suke ba. To in baka gane ba sai Allah ya buga misali, sai ce wa masalul ladina kafaru, kaga misalin waɗanda suka kafirta, kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a, kamar wanda yake kiran dabba ne wadda bata jin ainihin abin da yake cewa, sai dai kawai tana jin kira amma abin da yake cewa bata ji. Misali mutumin da zaka ga ya ɗibo hatsi yana cewa kaza zo ki ci, zo ki ci, zo ki ci, yanzu tana iya fahimta bata iya fahimta? Ko kun fahimta? To amma akwai kalmomi da kuma mutane suke na kiran dabbobi, wannan kalmomin da kake yi na kiran dabba tana iya fahimtar kawai kira ne, amma menene sakon da ke ciki bata iya fahimta. Sai Allah ya ce to misalin kafirai kenan, kamar misalin wanda yake kiran dabba ne wadda bata jin ainihin abin da yake cewa, bata jin sakon, sai dai kawai tana jin da ya kira. Ina fata an gane. Illa du'a'an, sai dai kira wa nida'a da kuma yekuwa. Allah ya ce summun, su kafirai summun, bebaye ne, wato kurame ne, bukumun, bebaye ne, umyun, makafi ne, fahum la ya'qiluna, dan haka ba sa fahimta komai. Waɗannan siffofin guda uku idan Allah ya siffanta mutum da su, to wannan babu yadda sako zai shiga ga jikin shi. Kaga dai na farko an siffanta shi da kurmantaka, baya ji, an siffanta shi da bebantaka, bakin shi baya iya faɗi, bebe ne. Sannan an siffanta shi da makanta, baya ji, baya gani, baya magana. Ta wacce hanya za ka iya sadar da magana ga wannan? Ta wacce hanya shi zai iya sadar da magana gare ka? Kaga dai duk mutumin da baya gani in aka yi magana yana ji, to sako na iya zuwa gare shi. Duk mutumin da kuma baya ji amma yana gani, in aka yi alamomi na hannu da na jiki yana iya fahimta. To sa'annan shi kuma idan yana son isar da sako, yakan isar ta hanyar ainihin magana ko kuma ta hanyar nuni. To shi baya iya magana balle ya fada, sannan baya gani balle ya san me zai kwatanta maka wannan abin ya bada ma'anar da shi kanshi yake so. To abinda ake gaya maka kenan kafirai sun hallaka tun anan duniya saboda ainihin shiriya bata zuwa gare su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati. Na
ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Na madaukakin sarki ya sake bayyana wa bayin shi irin baiwar da ya musu a cikin alqur'ani da cewa ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ku mu'minai ku ci daga tsarkakan al'amura ko kuma tsarkakan abubuwan da muka azurta ku. Wannan yake nuna duk abin da yake mai tsarki ne ba shi da wani illa tattare da shi. A jumillance shari'ar musulunci ta ne mana ishara zuwa ga ainihin halaccin wannan abu kenan. Sannan kuma daga cikin arzikin da Allah madaukakin sarki ya baku, mana karka je ka ci daga cikin dukiyar wani. Sannan in kun ci kusan cewa wannan arziki na Allah ne, washkuru lillah, ku gode wa Allah, wato ku nuna godiyarku ga Allah da fatan baki, ku ce Allah mun gode. Shi yasa yana daga cikin sunna idan ainihin ka ci abinci sai ka ce alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani muslima, kai na gode wa Allah da ya ci da ni, ya shayar da ni, kuma ya sa na zama ni musulmi ne. To don haka ana so godiya ga Allah madaukakin sarki da fatar baki, sannan godiya da zuci ita ce ka nuna wa Allah gamsuwa game da al'amarin shi da zuci, sannan godiya da gaɓoɓi ita ce ka yi wa Allah biyayya madaukakin sarki. Allah ya ce ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'buduna, in dai da gaske Allah kuke bautawa to ku rinka yabawa kuna gode wa Allah. Innama harrama alaikumul maitata, kadai Allah ya haramta muku mushe ne. Allah madaukakin sarki kadai mushe ya haramta muku, waddama da jini, wa lahmal khinziri da naman alade, wa ma uhilla bihi li ghairillah, da kuma duk abin da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba wurin yankan shi. Famanitturra, sai Allah ya ce amma wanda ya shiga halin larura ko halin tilasci ko halin kunci, ghaira baghin, ba da nufin saba wa Allah ba, ba da nufin ta'addanci ba, wala adin, ba kuma yana so ya maida abin ya zama shegantaka ko ɗabi'a ba, fala isma alaihi, babu laifi a kan shi idan ya shiga halin kunci to zai iya cin naman mushi, babu laifi in ya shiga halin kunci zai iya cin naman alade, babu laifi in ya shiga halin kunci zai iya cin dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba, matukar dai ba da gangan bane, ya shiga halin larura ne. Idan har yi haka fala isma alaihi, babu zunubi a kan shi, inna Allah ghafurur rahim, lallai Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne. Al-Imam Ibn Kathir yace mas'alatun, ga wata mas'ala da yake so ya tattauna. Idza wajada al-muttar maitatan wa ta'ama al-ghairi bihaythu la qata'a fihi wa la adha, fa innahu la yahillu lahu akla al-maita bal ya'kulu ta'ama al-ghairi bighairi khilaf. Malamai suka ce da a ce zaka shiga halin kuncin larura za ta yunwa, za ta kashe ka ko za ta galabaitar da kai, to ka shiga halin larura kenan. Dan haka ku kiyaye jama'a, ba kowace larura ce kake cin a waɗannan abubuwan ba, sai larurar da in ka bar yunwa za ta kashe ka ko kuma za ta galabaita ka, ka iso inda zaka samu abinci kana tsima, ko kuma ka iso inda zaka samu abinci kana isowa ka fadi. Amma in dai har zaka iya jurewa wannan yunwa ka dake har ka isa inda zaka samu abinci, to wannan baka shiga halatul ittirab ba, ma'aunin kenan wanda kowa zai iya ganewa. An fahimta a ƙarƙashin wannan kenan ta iya yiwa mutane guda biyu ɗaya zai iya daurewa ɗaya ba zai iya daurewa ba kaga fatawa za ta tabbata akan wanda zai iya daurewa ya daure wanda ba zai iya daurewa ba kuma sai ya ci abubuwan da aka haramta mishi to sai Ibn Kathir yake cewa da abu biyu zai hadu ga abincin wani wanda ya dafa ya ajiye ko kuma ga wani gasasshen kifi ko gasasshiyar kaza ko wani nama ko wani abinci wanda ya halatta a ci amma ba naka bane na wani ne ga kuma mushe ga yunwa za ta kashe ka ko za ta jikkata ka wanne za ka ci sai ya ce babu wani sabani malamai sun ce ci abincin wani din kaga dukkan su haramun ne amma haramcin yana da sauki akan wancan domin shi wannan haramcin shi ba na dindindin bane abincin wani amma wannan mushe fa haramcin shi na dindindin ne a ƙarƙashin wannan in suka hadu to sai ka dauki abincin da wani ya aje sai ka ci wannan ya fi sauki gare ka Allah madaukakin sarki ya taimaka a ƙarƙashin nan ne sai ya ce faqad rawa ibn maja an ubada ibn shurahbil al-ghubari qala asabana amun mahmasa wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wata shekara ce sai yunwa ta same mu kun san ana samun shekarar da za a yi yunwa saboda an yi fari ko saboda wata annoba ta fado saboda yaki ko wani dalili makamancin haka yace fataitul madina fataitu ha'itan min hitaniha fa akhadtu sumbulan fa faraktuhu wa akaltu yace sai na iso madina sai na shiga wata gona na shiga wannan gona sai na dauki zangarniya guda ta abinci kamar ka ce hatsi ko dabino ko cizaki ko wani inabi haka yace sai na karya sai na ci waja'altu minhu fi kisa'i sannan sauran kuma sai na diba sai na zuba a cikin jakata a burgamena ko a yan buhuna faja'a sahibul ha'id ina cikin kintsawa ina zubawa a jaka sai ga mai gona ya zo fadarabani wa akhadha thawbi yayi min duka ya ci kwalata fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato yayi min duka kuma ya kwace suturata ya cire suturata ya kwace wato abin da naci a madadin rigata kenan ya cire rigata na taho tinki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbartuhu na baiwa annabi labari fa qala li rajulin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ainihin ce wani mutum ko kuma wannan mutum ma at'amtahu idha kana ja'ian aw sa'igan aw alimtahu idha kana jahilan fa amarahu bi radda ko faradda ilayhi thawbahu na'am fa qala li rajulin ma at'amtahu ko na'am idh kana ja'ian haka ne aw sa'iban aw sa'iban wala allamtahu idh kana jahilan manzo Allah yace to kai yanzu mai gona ya ci abincin ka ka kama shi ka dake shi ka kuma kwace mishi tufafi sannan ka kore shi ka sani da cewa yana cikin jin yunwa baka ciyar da shi ba ina fata an gane haka nan baka yi mishi alheri ba da kuma bai zan bai sani ba baka sanar da shi ba kaga dai da ka da kai yana cikin yunwa baka bashi ya ci ba sannan yanzu kuma da ya diba ka kwace baka yi mishi alheri ba sannan kuma yana cikin rashin sanin abin da ya yi kuma baka sanar da shi ba shine sai ainihin annabi ya umarce shi cewa ya mai mishi da wannan tufa nashi wa amara lahu bi wuskin min ta'ami manzon Allah ya sa a bashi ainihin buhu guda na abinci aw nisfi wusk ko kuma rabin ainihin buhu Ibn Kathir yace wa isnaduhu sahihun qawiyun jayyid wannan ainihin hadisi isnadin shi ingantacce ne kuma mai karfi mai nagarta me wannan yake nuna mana yanzu a daula ta musulunci idan ka ji yunwa sai ka shiga wata gona sai ka cika koshi kuma in ka hasashe cewa in ka ci gaba da tafiya nan gaba ba za ka sake samun irinta ba to sai ka yi guzuri idan kuma aka zo aka kama ka ba bugun ka za a yi ba za a tambaye ka ne in kai bayani gamsashe kai kuma sai ka nutsu dan ka yi kama da mara gaskiya dan kar ya zama baka da gaskiya kuma ka zama kana da fushi kana daukar cewa kana da gaskiya ko kun fahimta jama'a
Allah ya sa kun fahimci me nake nufi, wato kar kai mai gona yazo ya same ka kai 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 barawo sai ka dutse sai ka ce bawan Allah wallahi yunwa ce kamar za ta kashe ni hakuri sai kai ladabi. To amma an kace kai jahili ne baka karanta suratul baqara bane, Allah ya ce faman turra. To wallahi ko ya karanta karshen ta ba zai tuno ayar saboda ka ci duke shi kuma ka fusatar da shi. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka sai ka zama kana da laushin harshe. Ina fata an gane. To kai kuma duk lokacin da ka samu mutum a haka sai ka tsaya sai ka ji kalmomin shi abinda ya gamsar da kai shikenan. Abinda bai gamsar da kai ba sai ka yi tunani na ainihin tabi'ar dan adam. Yunwa ce ta kama shi, ya ci ya koshi, sannan dubi dankalin da ya ɗiba kwaya nawa ne, kwaya uku ne, sai ka ce shikenan tafi. Ko an fahimta jama'a? Shine abin da Annabi yake cewa kai baka ci da shi ba, kai baka yi mai alheri ba, kai baka karantar da shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To sannan kuma ku dubi irin alherin gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mutumin da aka kama shi kama ana tuhumar shi da sata, amma ya waye gari da me, da buhu ko rabin buhu kuma an kyautata mishi kenan. Irin waɗannan abubuwan su ne muke so ƴan bokon mu musulmi su rinka rubutawa da turanci suna sakawa a jarida idan aka ce za a yi shari'ar musulunci da sauransu, amma ba su rinka kawo cewa yanzu ana rayuwa ne a zamanin wayewar kai, yaushe za a yi kaza, yaushe za a yi kaza. Ya zama kawai suna ɗibo sharri ne suna rubutawa da nufin wai suna ƙoƙarin bayyana shari'a ba ta dace da zamani ba. Yanzu wannan shari'a ce, daula ce islamiya, gwamnati ce ta musulunci. Kun ga da aka kama shi kai shi wurin shugaban gwamnatin ko alkali, ƙarshe madadin a hukunta shi ya tashi da me, ya tashi da abincin kusan wata guda, buhu guda ko rabin buhu. Wannan shine alheran addinin musulunci jama'a. Amma kai ya zama musulmi ya zama kullun kawai sai dai ku rinka ɗibo abubuwa a karkace kuna bari. Kullun sai kuna ɗibo karkatattun abubuwa kuna danganta ga musulunci. Na'am, ba na cewa sai kuna ɗibo munanan abubuwan musulunci, don musulunci bai da wani abu mummuna. Musulunci bai zo da abin da ya saba ɗabi'ar ɗan adam ko al'adar wasu mutane ba. To amma in ka kalli abin da idon sharri, saboda kai masharranci ne, sai ka ga sharri sai ka ce wannan abin da musulunci ya faɗi sharri ne. Amma da za ka je wurin masana, to da ka ga sun bayyana maka menene ma'anar abu. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To jama'a ainihin kun ji wannan, kuma sai kuma ainihin hadisi na gaba wanda ya kawo shi shi ma yake cewa har wai wala kusha wahidu kafira min zalika hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ath-thamar al-mu'allaq. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mutum ne je tsunko ayaba sai zo kofar gidan shi ya rarrataye, ko ya tsunko abubuwan amfanin gona sai zo ya rarrataye, kamar yadda zaka je kaga mutanen kauye suna dai irin waɗannan abubuwa. Fa qala, sai manzon Allah yace man asaba minhu min zi haja bi fihi ghairi muttakhidhin khubna, wanda duk yazo wucewa sai ga kara ta ayaba ba fata sayarwa ba, dan zaka shiga kasuwa ka je ka ga sun ta ayaba. Ana nufin manomi wanda ya noma sai zo ya cicciro ta sai rarrata ta, sai ka dan zo wucewa sai kai sha'awa kwaya ɗaya haka sai ka balla ka ci. Shi ake magana, ku kiyaye, dan kar ka dauki wannan hadisi mu'allaq ka ce ga ayaba nan dan kasuwa ya rata a bakin kasuwa za ku rikici, hadisin ka bai ci ba. Ana magana manomi ne, don ku bambance, akwai bambanci tsakanin wanda ya noma bai cika ganin kyashi dan an dauki kwaya ɗaya kwaya biyu ba haka, amma mutumin da yaje ya saro ya zuba kudin shi kowace ɗaya a kudi take. Na fata an gane. Shine Annabi yake cewa duk wanda ya taba irin wannan da bakin shi, wato abin da ya dauka kawai ya sa a baki, ka zo wucewa gonar dabinon mutum ka samu ya ciro dabino nono nono, sai ka tsinki ɗaya biyu haka sai ka sa a baki. Manzo Allah yace in dai ba ya ɗiba ne ya adana ba, fala shay'a alaihi, to babu komai ainihin akan shi. Wa amma suruqin qala, masruqu ko cewa yake yi man turra falam ya'kul wa lam yashrab thumma mata dakhala an-nar. Ka ji fatawan malamai kuma daga cikin manyan malaman tabi'ai, yace idan yunwa ta kama ka, ka ki cin abincin da yake haramun ne ko ka ki shan abin da yake haramun ne, han yunwa ta kashe ka, to in ka tafi lahira wuta za ka shiga. Sai malam sai ya ce wa hadha yaqtadi anna aklal maitati lil muttar azima la rukhsa. To kaje da malaman fiqh suke magana, sai malamai suka ce to wannan ya nuna ashe wanda ya shiga larura ya ci mushe to dole ne ba wai sassauci bane ko kun fahimta ba sassauci bane dole ne azima ce dole ne kawai ba yadda ya iya dole ya ci qala abul hasan at-tabari al-imam at-tabari yace al-ma'ruf bil kaya wato wanda aka fi sani ainihin wato at-tabari al-kaya ba al-imam at-tabari tabari mai tafsiri babba ba al-harrasi rafiq al-ghazali fi al-ishtighal wanda suka karatu tare da al-imam al-ghazali sai yake cewa wa hadha huwa as-sahihu indana wannan magana ita ce daidai a wurin wato wani malami ne daga cikin malamai da suka gabata na fiqh cikin tabi'ayye fatawa yace in yunwa ta kama ka saboda tsantseni da zafin kan addini ka ki cin mushe har ka mutu to wuta zaka tafi sai al-imamu al-kaya at-tabari haka aka fice mishi al-kaya at-tabari sai yace wannan maganar ni na yadda da ita kuma na ji dadin ta sai ibnu kasirin sai yace kal iftari lil marid wa nahwi kamar mai azumi sai rashin lafiya ta kama shi sai aka ce to lallai ne ya ci abinci sai galabaita ta kai har ga mutuwa saboda shi yana ganin yana azumin ya ci abinci to in ya mutu wuta zai tafi ko kun fahimta jama'a ba da jimawa ba bai wuce shekara biyu ko uku ba nan daga nan Kaduna din nan ne muka tashi a jirgin sama zuwa ba wanda nisa ba zuwa Lagos tafiyar ba ta wuce awa ɗaya ba ko mintuna 50 aka zo aka raba abinci shi wani yana ganin kasusuwa na ina wa'azi yanzu ya ga Malam Albani yana shakka Malam Albani ne ko ba Malam Albani ba sai ga mai raba abinci ta miƙo abinci a jirgi da watan azumi sai ga na ja abinci na ci wato he was carried away a gigice ce ba Malam Albani ba da bai mun magana ba sai ba Malam Albani bane nace shi ne sai shiru sai naga ya dauke wuta kenan da muka tashi dawowa sai muka hadu jirgi guda sai kuma naga an raba mana shi ma ya karba ya ci sai da aka natsa tukuna sai ta alaga mata mala ai wallahi fata wannan taka ai ni ma da ban yi aiki da ita baran nan na sha wuya nace ya aka yi yace to kaga dai da muka sauka yamma ta yi muka tafi wani hotel ba su da abinci yace asuba tayi na nemi yadda za a yace da kyar aka samu garin kwaki aka yi mini ce ba aka samu wata makararriyar miya yace da kyar yace to shine nace bazan dauka azumin ba yau to lokacin ne na zauna da shi nake mishi bayani shari'ar musulunci ta ba da izini idan za ka yi tafiya ka ainihin yi azumi kuma ta ba da izinin zaka iya cin abinci da gwargwadon yadda kaga halin da ka samu kanka yanzu ba halin tafiya a jirgin sama bane ko makamantan haka waɗanda ba su san tafiya ba galibi su ne zaka ji sun ce ai a zamanin da ne amma yanzu ga jirgin sama baka san tafiya a jirgin sama bane awa nawa kake a airport kafin a tashi sannan musamman jiragen saman Najeriya kudar da za su yi maka a kunne da hawa da sauka da za su yi ta tambulan da kai haka ai shu sai ka ji duk abin da ka ci ya zo ya to amma galibi sai ka ji malamai waɗanda galibi bai taba shiga jirgin sama ba sai ya ce amma fa wannan jama'a tafiyar da ne amma yanzu da jirgin sama da air condition kai akramakallahu to kun fahimta jama'a haka lokacin azumi masu tafiya umara sai ga mutun ya ce aha ba da Allah nan da tafiya awa hudu ce za a yi kafin a kai jiddadin in aka kai jiddadin kafin a fita inda zai samu abinci sai ga mutun ya galabaita saboda haka in ka ji ka galabaita ga wani dan dabino to kawai ka samu ka ci abinka ka karya to mafi munin wannan shine misalin da malam yi mutun yana azumi sai rashin lafiya ta kama shi amma sai ya ce wai ai shi yanzu da rana tsakai ci abinci na amka ci kuma cin abincin ba a boye ake ci ba don ba mugun abu bane don ayar da take ayi azumi ita kuma tace za a iya shan ruwa idan halin tafiya ko rashin lafiya ya kama shi yasa sahabi ainihin Abu Basrat al-Ghifari kamar yadda Ahmad da Abu Dauda da Ibn Majah suka ruwaito hadisin shi zai yi tafiya a jirgin ruwa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ana shiga cikin jirgin ruwa sai ya jawo flas din shi dama an dafo mai abinci sai ya jawo sai ya bude zai ci sai mutane suka yi ta mamaki kai yanzu ba za ka yi azumi ba yace ba zai yi ba saboda ba zai iya ba suka nuna kyama kwarai da gaske yana isa gida ya isa ya samu sahabbai da almajiran shi sai ya ce yana roƙon Allah Allah ya dauki ranshi daga ce me yasa sai ya ce wallahi bai taba tunanin Allah zai raya shi zuwa wannan zamanin ba aka ce wani irin zamani yace zamanin da mutane suna kyama sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatun da nayi muku rannan da safi sunnatut tark kenan yin azumi a halin tafiya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan kuma ba za ka iya ba fa to rashin yin ma sunna ce ita ake kira sunnatut tark imamu muslim ya ruwaito hadisi daga anas wanda yake tabbatar da wannan magana anas ya ce muna yin tafiya da watan azumi da rana wasu suna azumi wasu kuma ba sa azumi mai azumi baya aibanta mara azumi da cewa kai da Allah kai rago ne mara yin azumi baya aibanta mai yin azumi da cewa kai kafaye zafin addini ko an fahimta jama'a to kamar yadda nace ba a boye ake ci ba domin naji wasu malamai suna cewa idan kina haila da rana ba za ki samu damar yin azumi ba to in za ki ci abinci wai ki shiga daki ki boye kanki saboda kada yara kanana yan shekara 9-10 suna yin azumi su ganki ke gwabjejiya baki azumi su ce mama baki azumi sai ki ce kwarai da gaske me yasa sai ki gaya musu dalili sai ki ce ga halin da na samu kaina masana suka ce wannan ya zama dalili na karantar da su amma in kika shiga daki a gigi ce kika tura kofa baki sa sakata ba kuma fa kin kai loma kenan sai ya shigo ya ce la mama bata azumi yadda zaki rufe bakin shi ki lallashe shi aikin boye ne kuma ya gano ki dan haka ko banza baba mama eh baba mama baba bata azumi uban na zuwa zai ce maman shi bata azumi a lokacin di yadda za a yi mai bayani kwakwalwar ta riga ta gano mugun abu da kike boyewa haka zai ce saboda haka shari'a ita ta yi umarni da azumi ga wanda zai iya ga wanda ba zai iya ba kuma sai ya sauke amma ya sani in ya sauke zai rama abinda ya sa muka tsaya muka tattauna wannan maganar jama'a saboda maganar da al-imamu masruq ya cikin tabi'ai cewa duk wanda ya shiga halin larura sai ya ki ci ko ya ki shan wani abu da Allah ya ce babu laifi a ci mushe ko a ci naman alade ko a ci naman kaza ko abincin wani har yunwa ta kashe ka to zaka tafi wuta me yasa zaka tafi wuta anan Allah zai tuhumce ka da kai ka kashe kanka tunda Allah ya samar maka da mafita Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan aya jama'a tana daga cikin ayatul ahkam tana daga cikin ayoyi waɗanda ke dauke da manya-manyan hukunce-hukunce a musulunci dan haka kamar yadda kuka ji nake faɗi a jiya cewa malaman musulunci da suka rinka duban alqur'ani dangane da fassara shi wasu sai suka kalli alqur'ani a matsayin littafin tauhidi dan haka sai suka yi ta fitar da hukunce-hukuncen tauhidi a cikin alqur'ani sai ka ji tafsiru ayatul aqida an gane ga ainihin tafsiri mai girma nan da ainihin taqiyuddin al-hilali ya rubuta sabilur rashad yana fassara ayoyin tauhidi ma'ana ayoyin tauhidi kadai yake bi yana zazzakulowa da inda wata aya ta zo da take ta fiqhu ko ta tarbiya ko ta mu'amala ba zai fassara ta ba don makasudin shi ayoyin tauhidi to akwai kuma malaman da su kuma suna dibo ayoyi ne waɗanda suke magana haram da halal shine aka samu manyan malamai su al-imamu Abu Bakar al-Jassas Abu Bakar ibn al-Arabi al-imamu al-Kayattabari din can da kake jin ake cewa yana da littafi ahkamul Qur'an al-imamu al-Sais to karshe sai imamu al-Qurtubi yazo daga bayan su Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sai tattaro waɗannan littafai nasu sai ya bi sai ya tace sai ya rubuta wannan littafi gashi kusan mujalladi 30 ya sanya mishi al-jami'u li ahkamil qur'an matattarar bayyana hukunce-hukunce na al-qur'ani wal mubayyin lima tadammanahu min as-sunnati wa ayil furqan da kuma bayyana irin abubuwan da Al-Qur'ani yake dauke da shi wanda sunna take furfuto da shi. To a cikin wannan littafi nashi jama'a, Imam Al-Qurtubi da yazo sai ya sanya mahanga ta fiqh sai ya dubi wannan aya da muke fassarawa, ya tsaya ya tattauna masaloli masu dimbin yawa waɗannan masalolin jama'a asali ba za mu bi su ɗaya bayan ɗaya bane, amma zan tattauna mana masu muhimmanci daga ciki ne. Kun ga a ƙarƙashin ayar da Allah Maɗaukakin Sarki ya magana dangane da umarnin mutane da cewa su ci abubuwa waɗanda suke masu tsarki waɗanda aka halatta, wannan ayar tana jan hankalinka akan inda aka ce kaza mai tsarki ne kuma Allah ya halatta ko, to kar ka sake ka haramta. Amma ta iya yiwa an haife ka inda ba sa ci, to in ba sa cin wannan abu to shikenan kai ma ka tashi baka ci, to shikenan kawai sai ka ce a baka ci ne kawai saboda ɗabi'un ku ba sa ci. Kaman me? Dodon koɗi. Yanzu dodon koɗi galibin Hausawa ba sa cin shi, amma in ka tafi kasashe da dama, kasashen Yarabawa, kasashen Inyamurai, sai ka ga ana cin shi. Yanzu a cikin garin Makka jama'a akwai kasuwa, in ka shiga cikin ta sai ka ce kasuwar Inyamurai ce. A cikin garin Makka zaka ga dodon koɗi, zaka ga kaguwa, kai dan yatta ma sai ka ga wani ya karya kafar ta kawai ya jefa a baki, rumus rumus a cikin garin Makka. A anguwar Nakasa katuwar kasuwa ce jama'a, tafi kasuwar Sabon Gari a cikin garin Makka. Ka je ka ga bididdigi, ka ga fiti-fiti, duk waɗannan abubuwa kwari ga su nan an gyara su ana rabka miya da su a cikin garin Makka. An fahimta jama'a? In baka ci wani na ci. Ko an fahimta? To a ƙarƙashin wannan duk abin da kai ka tashi kaga jama'a ka ba sa ci sakamakon haka kai baka iya ci, to karka ce wannan abin ba kyau. Shi yasa a cikin ɗabi'a Annabi aka ce bai taɓa aibanta abinci ba. Bai taɓa aibanta abinci ba. Kuma ka dubi yadda al'adun mutane suke. Yanzu galibi mutanen ƙasar Zaria da Kano da rana suke shan fura. Amma ba sakwace fa. Ya sha ta da daddare, ya sha da safe, ya sha ko yaushe. To kar kai bazazzagi a kawo maka ainihin fura da daddare, sai ka aibanta. A'a. Sai ka ce amma da kun kawo mini kaza, me yiwa cikin yaranka da ka tafi da su ko abokanka shi kuma furar te mai ya sha da daddare. Amma an ka aibanta sai ci haba da Allah, kun rena mini za ku kawo mana fura? Sai ga an tafi da kwanan fura wani yana ta leke haka wato shi da dai an dawo da ita wallahi shi yana so ta, amma tunda mai gida ya soke ta shikenan, shi yasa ba kyau a soki abinci. Ina fata an gane. To magana mafi girma da al-Imam al-Qurtubi ya fara bayani dangane da ita shine sai ya ce hadha ta'kidun lil amr al-awwal, umarnin farko da Allah madaukakin sarki yake ƙara tabbatar da cewa ku ci daga abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya halatta. To wannan yana ƙara tabbatarwa ne, amma wa khassal mu'minina huna bizikri tafdilan. Kun ga ayoyin baya waɗanda ainihin wato akai umarni dangane da abin da ya shafi ainihin abinci, menene yake cewa a wannan aya? Ina jin ita ce ta 171 ko? Eh. Aya ta 171. Abin da wannan. Na'am. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu kulu ko mimma fil ardi halalan halalan tayyiba. Kaga anan Allah ya kiraye mutane ne gaba daya. To wannan maganar da tazo Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ita waccan magana ce aka ƙara jaddadawa, amma kuma nan sai aka keɓa muminai don a nuna daga cikin mutane to Allah madaukakin sarki yana mu'amala da muminai ne. Wal muradu bil akli, malam yace abinda ake nufi da ci anan da aka ce ku ci ko, to al intifa'u min jami'il wujuh, amfani duk abinda aka ce halal ne. To za a dubi abin ne ta wajen ci da sha da sawa da shimfidawa a kwanta da makamantansu. To duk abin da Allah madaukakin sarki ya halatta ko, to kabar mutane halal ne a wurin su kawai. Ko kun fahimta jama'a? Waqila huwa al-aklu al-mu'tad, amma wasu sun ce ci din ne kadai, amma magana da take daidai shine Allah yana halattawa ne ta amfani din, amma saboda ci shine abin da yafi shahara sai Allah ya yi ta'abiri da ci.
مالا قرطبي يجي وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث يادوش كن صحيح مسلم لدى أبو هريرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي أيها الناس ياكو جماعة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله من تركيني لن هكا بايا كربان صدقا قو زكا سوى الدتك من تركي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أبن دا الله يأمرني من زني دشي شي يأمرني مؤمني دشي تكون قوانا مغانا جماعة ياكا ما تأسيا أي نظر انت تكيو سودا داما متعني سنة غانين شي وما لمي sune ya cancanta ko ya wajaba su bi shari'a na'am idan malami ya saba shari'a galibi ana kausasa tuhuma akan shi amma ina so ka san duk dokar da take kan malami ita ce take kanka kai ma jahili ni duk daya ne to a wannan hadisin annabi yana cewa ma dungurungum duk abin da Allah ya umarci manzanni shi ya umarci mu'minai ya wajen shekara 20 da ta wuce muna zaune da wani babban limami a garin nan muna hira yana fadin irin abubuwan sa ido da reni da wulakanci da ake wa malamai yace wata shekara ce ta kai za a rusa wani bangare na daga ainihin masallacin su za a yi gyara kuma masallacin yana hada tare da hotel to sai management sai hukuma hotel din sai suka ce to liman ya zo a zauna da shi liman ya tashi tafiya sai ya nemi mukarrabai ranar sai mukarraban shi basu zo ba kawai sai ya shiga cikin hotel yana fitowa sai wani wanda shi ya sauka a hotel din ne kaji fa shi liman taro ya shiga aka yi shi kuma wannan fa ya sauka a hotel din ne sai yake cewa algata malam kuma kuna zuwa nan sai yace ayo kai sarkin maguzawa ne amsar da liman ya bashi kenan mana kai ka zo amma kuma kana cewa mu ma muna zuwa to kai da ka zo kai sarkin maguza ne kai ya halatta ka zo mu bai halatta mu zo ba ku kiyaye duk dokar da kasancewa wajibi ne malami ya bi to haka jahili dole zai bi duk dokar da Allah madaukakin sarki ya dora wa annabawa ita ce ya dora wa mu'minai shine anan yake cewa wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin abinda Allah ya umarci manzanni shi ya umarci mu'minai da shi فقال الله يجي يا أيها الرسل يا كوما زني كلوا من الطيبات وعملوا صالحا كتش أبو بوا ما سسركي سننكي أيكي نغني كاجو أنه أمرنين ده الله مدوك كنسركي ومن زنيكو تو من زن الله يجي وحكا الله أمر كمو مني كماركي نان أنا جي ويا كومو مني كتش أبو بوا ما سسركي كمكي أيكي نغني inni bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki yace ni masani ne game da duk abin da kuke aikatawa wa qala kuma Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku mu'minai ku ci abubuwa tsarkaka daga cikin arzikin da muka baku thumma zakara ar-rajula sa'annan sai manzon Allah ya ci gaba da wannan wa'azi har ya bada labarin wani mutum yutilu safara mutumin nan ya shararo tafiya mai tsawo ash'asa aghbara gashi nan yayi mutsu da daudar jiki da daudar gashi ya muddu yadaihi ila sama yana mika hannayen shi sama yana cewa ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji abinda wannan magana take nufi shi duk mutumin da yake halin tafiya ko yana daya daga cikin mutanen da ke amsa roƙon shi halin tafiya in kana cikin tafiya duk abin da ka roƙa Allah yana amsawa to sannan halin tafiya gashi ka galabaita sannan ga hannu ka mika sama sannan ga kalmomin tauhidi kake kana ya ubangiji ya ubangiji abinda annabi yake so ya ce wannan mutun ya cika sharadi kaf da za a karba addu'a sai dai sharadi daya shine me wa mat'amuhu haramun abincin shi haram ne wa mashrabuhu haramun abincin shi haram ne wa malbasuhu abincin shi haram ne wa malbasuhu haramun sannan kuma suturar da yake sawa haram ce wa ghudhiya bil haram tun yana karami kuma iyayen shi sun ciyar da shi haram sai manzon Allah yace fa anna yustajabu lidhalika ta wace hanya Allah zai amsa wannan mutum to kai dan uwa kaji duk sharudan addu'a idan suka cika idan guda ɗaya ya kare Allah ba zai karba addu'ar ba ina tsammanin abinda mu 'yan Najeriya muka yi wa Allah kenan
in ba haka ba muna da addu'a ina tsammanin fiye da kowa har ya kai mutanen Makka jama'a suna hado kudi suna aikowa Najeriya ayi musu addu'a eh in kai baka san wannan ba wallahi alazim jama'a kai yanzu sai abin ya baka mamaki ko ruqya kake yi sai ka fi samun daraja a Makka fiye da anan Najeriya ko wani dalibi ai da yazo nan na tura shi ya tafi Jami'ar Islamiyya yaje muqabala yaje test abin nan jaraba interview bai samu jami'a ba can yazo maka abubuwa sun rikice mishi eh mun waya ne wani alkali aboki na magana yaje aka dan bashi daki yana kwana haka ran nan da daddare sai a gidan makwabta wata yarinya aljanu ya tashi balarabiya da yaje dafa kanta mallan yi addu'a ya tofa yarinya ta gagije fas ace kai kana nan amma aka baka a kwana sai uban ta kawai ya samu flat ya bashi balarabe mallan director a wata ma'aikata ta ilimi shikenan wallahi jama'a har yau ban sake ganin kiyaye shi dai ne mun waya ma ya daina dai na waya ma ya daina wallahi road safety ne a Abuja dan Kano ne ba Kano ne kawai na tafi Umara wani lokaci kawai sai na hadu da shi ya aji Kasim ba mala ya zama wani Sheikhul Islam nace akai kana road safety za a baka kai gemu ne yace a karba kallawtin da ka turo ne da naje ta kwale can jami'a na zo nan gashi ba masallacin billadin din nan kaza ai yanzu ma har matata na dawo da ita nan nace road safety bai yace ya ramunta da su wallahi manta da su yana can jama'a yanzu aiko da kudi yake kawai a nemi shi gidaje ruqya kuma yake a Makka to ikon Allah zakai mamakin yadda larabawa suke malaman su da wadanda ba malaman su ba masu ilimin su da wadanda ba masu ilimin su ba zakai mamakin yadda suke kai kana nan kana rena mu su kuma suna can suna ganin muna da karama mu bakake wallahi haka suke cewa sai ka ji sun ce bakaken nan sun san magani sarki ya tabbata ga Allah yaran nan Sarimul Battar ne da wanda muka karanta nan da wanda yake hannu ya rike a Makka din a Madinan aka rubuto Sarimul Battar da magariyar da sauransu duk tana nan a Makka jama'an Habbatu Sauda din wallahi 2008 jama'a muna Makka a Ka'aba naga wani badauri bahaushe ne mutumin daura amma dattijo ne ya fi shekara 50 a Makka yana bi sahu yana bin Hausawa ƴan Makka to kai ka bada naka alhaji yace a ban bayar ba to kawo shine na same shi ina dan zolaye shi da wasa muna wasa haka nace a dan daura yaya ne sai me kuke hada yace ana hada kudi ne za a kai malamai a Najeriya su roƙa mana Allah nace ga Ka'aba yace ayo kuma ai kowa da irin baiwar da Allah ya mishi ko kun fahimta jama'a abinda kawai yasa na kawo muku wannan labarin ku ji har mutanen Makka sun yadda mi musu addu'a kuma har a can din sai ka ga balarabe da ya ganka zagar-zagar ka saki jiki kana ibada to sai ka ga ya makale yana binka sai ce kai mishi addu'a ina fata an gane wallahi kuwa sai ce kai mishi addu'a to me yasa a irin wannan halin muna ta roƙon Allah har yanzu ga matsala ana ciki ko kun fahimta jama'a duk inda aka zauna har inda ba addu'a sai ka ji Bahaushe ya ce ayi addu'a ayi addu'a mutum ne yana tafiya a babur kai malami ya tare ka a mota sai ya ce ayi min addu'a ya bugowa sai ya ce ayi addu'a sannan ka duba gwamnatin Najeriya a gwamnatance da ɗaiɗaiku irin yadda ake ɗiban kuɗi ana kashewa wajen addu'a amma dubi har yau ina tsammanin in ka ce jiya yau muke ma ka sauƙaƙa mana a Najeriya don jiya ta fi sauƙi dan yanzu da za a ce da zamanin shagari da yanzu wanne yafi sauki za a ce zamanin shagari da zamanin Buhari can na farko da yanzu wanne yafi sauki za a ce da can da zamanin Abacha da yanzu wanne yafi sauki ka gani da zamanin Obasanjo da yanzu wanne yafi sauki za a ce na Obasanjo to ka ga ina addu'a take ka ce ana dawo mana da abam to ina ganin akwai wani sharadi ne da ba a cika ba dan haka malamai su ci gaba da bincike a ci gaba da gyaran hali amma ba haka ba yawan addu'a da ake a ƙasar nan ya kai jama'a a ce insha Allahu ta'ala yanzu rayuwar mu ba wani abu wanda yake da wahala amma ka duba komai ƙara rikicewa yake jama'a abinda wannan magana take nufi shine duk sharuɗan addu'a in ka cika su in aka samu guda ɗaya bai cika ba addu'a ba za ta karbu ba yana daga cikin sharuɗa da ladubban addu'a ka daga hannu ka ambaci sunan Allah kayi tawali'u gashi kana cikin kaskanci da wahala amma yujibul muttarra idza da'a ka shiga halin larura yanzu mutumin nan duk ya gama cikawa amma Allah bai amshi addu'ar ba amma annabi yana cewa ta yaya ma za a amsa bayan yana cin haram yana shan haram yana sa haram yana karami an girmar da shi da haram to wannan hadisin kuma in yana aikawa da wani sako cikin zukatan mu ko ya kamata ya aika da sakon me kake ci da ƴaƴanka wace hanya kake samun dukiyar da kake ci da iyalanka to daga nan zaka gane dangantaka albarka gidanka da kuma rashin albarka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-imamu al-qurtubi ya kawo shi a cikin wannan littafi nashi al-jami'u li ahkamil qur'an sannan sai kuma malam da yake al-imam al-qurtubi malamin nahawi sai zo ya tattauna cewa da Allah ya inna ma harrama alaikumul maita ya tattauna wannan kalima ta ainihin inna ma yace ana zuwa da ita ne domin ta kididdige abubuwan da aka ambata a baya kadai abinda Allah ya haramta su ne matattu naman alade abinda aka yanka ba da sunan Allah ba to kaga anan Allah ya ce iyakarsu kenan ko to amma da yake kuma Qur'ani Qur'ani ne a wani wuri sai kaji Allah madaukakin sarki ya kara da wasu abubuwa ya ce wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u sai ce illa ma zakkaitu haka nan duk dabbar da aka sa tsuman giya aka doke ta ta fadi matacciya duk dabbar da mota ta buge ta duk dabbar da suka yi fada da ƴan uwarta ta coka mata kaho daga haka ta mutu da dai makamantan abubuwa sai Allah ya ce sai dai waɗanda kuka samu kuka ainihin wato yanka su kafin su mutu to zamu zo nan gaba insha Allahu ta'ala sai a tattauna ire-iren waɗannan wurare da malam ya magana dangane da hasru din musamman in an je inda Allah ya budada abubuwa ya ƙara nuna cewa akwai ƙari game da waɗannan da Allah ya takura magana a kansu sa'annan Qurtubi ya ce هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام Qurtubi ya ce wannan aya da kaji an ambaci abubuwan da aka haramta kaga anan an ambaci abubuwa nawa uku ko hudu kaga na daya aka ce mushi jini abinda aka yan naman alade abinda aka yanka ba da sunan Allah ba kaga hudu ko to wannan ayar yadda ka jita sai malam yace akwai kuma ƙarin bayani dangane da wasu abubuwa daga cikin waɗannan kamar jini kamar mushi ba dukkan jini ne haramun ba ba dukkan mushi ne haramun ba banda wancan mushin da aka yi maganar larura za ta iya halatta maka a'a akwai abin da yake mushi ne sai yace akwai magana da tazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama uhillat lana maitatani an halatta mana abubuwa guda biyu waɗanda suke ainihin mushi ne alhut wal jarad kifi ya mutu zaka iya cin shi halal ne to kaga kenan wannan ayar da tazo da fadi ko to kaga wannan hadisin ya rage mata ainihin wato fadinta wato ba dukkan mushe ba mushen kifi halal ne haka nan fara ma idan ka same ta tayi mushe to zaka iya ci an fahimci wannan da kyau to kaga a karkashin wannan shine irin waɗannan kwari shinge da sauransu duk hukuncin su hukuncin fara ne an yi ruwa irin shinge din nan kamar yau da daddare sai ka ga ƙarshe sai shinge ya fito sai ka biya shiga daki ka kunna wuta sai ka kashe wuta sai su mutu gaba daya gari ya waye sai ka tattara ka ciccire gashin kawai shikenan a rafka maka shi a miya ya halatta amma kaga mushe ne to amma ya halatta sannan wadamani haka nan jini ba kowane jini ne aka haramta ba alkabit hanta jini ce to amma kuma an halatta wata hal da kuma saifa ma jini ce amma an halatta to jinin da aka haramta shine addamul masfuh jini wanda ike kwarara shi ma jinin da yake kwarara an yi sassauci game da abin da ya rage a wurin yanka da kuma wanda ya makalkale a cikin jijiyoyin dabba. An yanka dabba duk irin yadda za a kai ga wanke jinin nan na wuyanta, sai an dafa wannan nama da gugubin jini duk yadda za a yi. To sanda wuta za ta haɗu ta dafe shi, sai kaga sun zama sammakal da jinin da tsokar da kashin, sai ga duk sun zama, sai ma ka ji har yana da wani zaki zaki saboda ya sha wuta. To ci halal ne, an halatta maka. Wannan hadisi al-Imam Ad-Darqutni ya fitar da shi, amma magana ce ta sahabi Abdullahi dan Umar, sai dai hukuncinta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وكذلك حديث جابر في الأنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده خرجه البخاري ومسلم. هكذا وني دوغون حديثي ده صحابي جابر يرويته هنا cikin بخاري ده مسلم تفي اسكاي صحابي دي suka je yaki jama'a sai abinci ya kare da abinci ya kare dama tafiyar da suke suna tafiya ne a gefan teku sai komandan yaki shine sahabi Abu Ubaida. Wata rana sai tattara sojojin sai ya ce duk wanda yake da ragowar dabino ya kawo, sai aka tattara gaba daya, sai aka tara a wani buhu sai ya rike shi komanda, sai zama wane yana da tiya daya, wane yana da leda daya na dabino, wane yana da dabino rabin buhu. To yanzu komanda ya karbe gaba daya, sai komanda sai ya rike a wurin shi ayi tafiya kwana ayi ne, in gari ya waye sai komanda sai dauko dabino daidai sai raba kowa, da mai shi da mara shi yanzu da an tashi tuta daya, da mai tiya daya da mara shi da an tashi tuta daya. Tabi'in da aka zo ana bashi labari, Jabir yana basu labari, sai ya ce algafata malam dabino daya kuke ci, yace kwarai a wuni, yace eh. To dabino daya me zai muku, sai yace ran da ya kare sai da muka rena kanmu, dayan nan muka ci muka sha ruwa sai mu ji mun dan tokara sai a ci gaba da tafiya. Yace muna cikin tafiya kawai sai muka hangiga wata katuwar dabba Allah ya kawo ta gefan teku ya jefar, muna zuwa sai muka ga kifi ne. To yanzu sai ka ce irin wannan kifi wal ne da suke ce mishi ko menene shark ne ko katon kifi ko, sai ainihin suka ainihin ganshi. Yace muna zuwa sai muka ce alhamdulillahi, sai shugaban tafiya Abu Ubaida yace mushan kuke cewa alhamdulillahi fala ta akulu ka kuci, Allah ya ce mushi haram ne. Yace to amma da yake malami ne, sai koma cikin ilimin shi sai yace amma kuma Allah ya ce famanit turra, wanda ya shiga cikin larura. Sai yace to mu mun shiga cikin larura, gashi jihadi muka fito, sai yace kuci. Sai aka fito da wukaki aka yi ta sassaka ana ci, ana ta sassaka ana ci, sai aka tara kuma aka soya, kowa ya zuba a cikin jakashi. Saboda in an zo gida a iya bada labari, sai aka ce a zare kayar, kayar kifin, sai aka zare ta, sai aka kafa gindin kayar nan, sai aka kewaya da ita haka, aka yi kamar gate sai ta yi haka. Sai aka ce wani soja ya haukar rakumi ya wuce, ka dubi kifin da ya kai kayar shi a lankwasa ta jama'a, ka dubi tsawon rakumi, ka dubi mutum a kai kuma a wuce, wai dan su iya bada labari. Ko kun fahimta jama'a? Shine da suka zo suka gayawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun ci, suka ce eh, kun rago, suka ce. Sai Annabi ya ce ni ma ku san mu. Daga nan sai aka gane ab yo ai ma ba sai da larura ba wannan, tun daga Annabi to shi in mu matafiya ne shi fa dake zauna a gida. Idan haka kifi jama'a musulmin nama ne, musulmin nama ne, haka Bahaushe sai kifi musulmin nama ne, kai Bahaushe malamin fikihu ne, kifi musulmin nama, gafiya kuma sai ce karashiya ce. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mala ya ce wa aksaru ahli ilmi ala jawazi kulli akli jami'i dawabil bahari hayyaha wa mayyitaha. Mafi yawancin malamai sun ce ya halatta a ci duk dabbar da take rayuwa a cikin teku ko a kogi, ko da ranta ko ba ranta, ma'ana an ka kamo kifi da rai. Kar ka ji an ce wai kifi musulmin nama ne da ran shi kuma ka jefa shi a cikin mai. Yawwa, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Ka kamo kifi da rai ko irin waɗannan kifi na zamani da ake yi a gida, ake nom, ake kiwon su a gida, a san a hotel sai ka je ka nuna ga wanda ma kake son ka ci saboda mukami, sai a fada maka kudin shi ka taya an sallama eh to ba zuwa za ai kawai a yadda yake din nan kawai aje a zuba albasa da sauran su a hada mai kawai a dauko shi da ran shi a jefa shi aje ai kai musulmin nama ne ka sai a yanka shi to tambayar ko an aka zo yanka za ai bismillah eh tunda mai rai ne yanzu kuma yanzu a yanka sai a bi ka'idar yankan mai rai an fahimta jama'a sai a yanka shi sai ai bismillah kuma sai a yanka shi a wuya tunda mai rai ne to amma an mara rai ne shikenan sai dai a daddatsa kawai sai a zuba malamai suka ce duk abin da yake a cikin ruwa haka ne to anan ne fa sai malamai suka ce to wannan duka din duka ta duka ko kuwa dabbar da muke da ita a tudu idan aka same ta a ruwa amma ta tudun ta ba a ci to ba za mu iya ci ba kamar karar ruwa kamar jakin ruwa kamar mamiyota mutum da ke ruwa rabi mutum rabi kifi to kuma akwai mutum sosai akwai dan ruwa gaskiya ne ba aljani bane dan ruwa ne mutum ne sosai ka karanta littafin hayatul hayawan al kubra rayuwar manyan dabbobi wannan littafin wajen shekara 700 ko 800 da rubuta shi wani malami a zamanin nan yanzu sai wa littafin aiki sai ya bi duk inda wata dabba da aka ambata sai je dauko hotonta amma gaskiyar lamari abinda ban duba ba shine ban duba ko ya dauko hoton dan ruwa ba amma yanzu ina je gida zan duba insha Allah duk wata dabba da malamin ya fadi a da shi wannan sai je samo irin wannan dabba yanzu sai dau hoton ta sai a sa a kusa da bayanin dan in ka gani ka kara fahimta in an ce maka tunku baka fahimta ba sai a ce maka ka gani shi gashi nan in an ce gada baka fahimta ba sai ka ga hoton a zamanin can ne wani malami ya aike sai malamai suka ce gaskiyar lamari in har zaka iya kama dan ruwa ma to halal ne ka ci wai wannan dan akai matukar ce maka duk abin da ke ruwa to an halatta maka dan haka har ma miyota din in zaka iya kama ba aljana bace in ma aljana ce ta ruwa dai in dai a ruwa ce to ka yanka ka ci ina fata an gane eh kawai ana son a nuna maka ne duk abin da ke ruwa malamai malan yace wa huwa mazhabu malikin wannan shine ra'ayin da maliku yake akai to sai aka tambaye imam malik irin wannan tambaya to algafata malan yanzu kenan kana ce mana za a ci komai a ruwa ne sai yace eh sai suka ce to alade fa wa tawaqqafa an yujiba fi khinzir alma sai yace alade ruwa wa qala sai yace antum taquluna khinzir kun fa ce alade sai tsaya anan bai ce haram ba bai ce halal ba sai ya ce kun dai ce alade eh alade sai ya shiru saboda kai ya ce halal yana ganin an ce alade kai ya ce haram kuma gashi a ruwa yake to sai ya shiga abinda malaman fiqh suke kira takafu'ul adilla dalilan yana ganin nan sai dai maimaita a dalibai kun fa ce alade to malaman fiqh da suka zo a bayan shi sai suka yi analysis akan wannan magana qala ibn al-qasim yace wa ana attaqihi ni almajirin maliku ina kyamar aladar ruwa wala urahu haraman amma ba na ganin haram ne to kun san fatawar da tafi ita ce halal ne sai dai kuma kai in ka dubi yayi kama da na gida baka iya cin na gida wannan ma sun yi kama sai ka ja baki kai shiru ko kun fahimta jama'a yanzu akwai mutanen da ba sa iya cin damo me yasa saboda suna kallon yayi kama da kadangare ko an fahimta jama'a to amma abin da zaka ce shi kanshi kadangaren an hana cin naman shi ne ba hana cin naman shi ba saboda haka shi ma kadangaren ba hana cin naman shi ba balle me balle daman da suka yi kama yasa ba ganin kadangaren yanzu da ne duk kuke irin waɗannan fatoyin yanzu na gaya muku izala dattawar ga za muku kashi dan al'ada yanzu yara ba ruwan su ya tashi ya je yana yawo da gwafa yana buge kadangare in ka ce ba kyau sai ce kawo aya kawo hadisi ba ka da so ya wuce baba shi yasa yanzu kadangarin sun yi kadan ba ganin kadangare yadda kake gani da duk sun buge su sun cinye ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka الامام القرطبي يتي وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنه مع اختلافهم في ذلك ittafaqu ala annahu la yajuzu takhsisuhu bi hadithin da'if. Malaman musulunci sun yi sabani, shin in Qur'ani yace kaza haram ne, in aka samu wani hadisi ya fadada wannan abun ko ya halatta, za a iya karbe ko ba za a iya karbe ba? Amsar ita ce wannan magana. Yanzu Qur'ani yace jini haram ne, amma hadisi yace kuma ga wani nau'in jini wanda ya halatta, to za a iya dauka ko ba za a iya dauka ba? Maganar da take daidai za a iya dauka. Amma duk malaman musulunci sun ce idan hadisin da ya zo yana kokarin kari ko ragi ko wani abu na game da Qur'ani, in mai rauni ne, to gaskiya saboda Allah ba za a yi aiki da shi ba. Ina fata an gane. In Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe, za mu tashi mu karasa wannan mas'aloli, domin akwai mas'aloli da muke so mu tattauna dangane da waɗannan abubuwan jama'a. Kamar irin yanzu yadda ake al'amarin ƙarin jini din nan, tunda kun ji amince ba maganar jini na ci ba kawai, ina hukuncin yanzu ƙarin jini da ake yi? To wane musulmi ne dan uwanka? Ina hukuncin aje a sai jini ko kuma wani wanda ba kafiri bai bada taimakon jini a zo a sa maka kai musulmi? To duk za mu zo za a tattauna waɗannan abubuwa a gobe insha Allah, da kuma wasu mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da haka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Amma dai kafin a tashi a gurguje, bari ainihin a yi bayani dangane da wasu tambayoyi da masu aikowa suka ainihin aikato aiko insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wani ya ce yana son cikakken bayani ne dangane da istikhara, yadda ake yi, lokuta da kuma adadi, sai kuma irin abubuwan da suka dace a yi wannan addu'a ta istikhara. Jama'a an fahimta abin da ake nufi da istikhara? Shine misali, yanzu kai ma'aikacin gwamnati ne, sai lokacin ritaya yayi ko kuma makamancin haka, sai kai shawara za kai kasuwanci. Kun san galibi yana faruwa ga ma'aikatan gwamnati, misali nake, to wannan shawarar da kai ba a so ka zartar da cewa za kai kasuwancin ko ba za kai ba. Shin kasuwancin ma wanne iri za kai, wanne ne ba za kai ba? Ba a so ka ɗauki shawara ko ɗaya, ba a so ka je neman tattaunawa wurin kowa, ka yi sallah nafila raka'a biyu da dare ko da rana, ka yi karatun Fatiha da sura a bayyane ko a sirrance, duk ɗaya ne, kuma sura kowace iri za ka iya karantawa. Kuma wannan sallah za ka yi ta ne da nufin sallah istikhara, wato neman Allah ya yi maka zaɓi. Hakanan ka shigo anguwa kaza, ka ga wata yarinya, sai ka tambaya wannan yarinya wani gida take, meye sunanta kaza, to yanzu ka samu asalin tabbacin ina take. To kafin ka tuntubi kowa, kafin ka gaya kowa, sai ka je sai kai nafila raka'a biyu. Idan kai wannan nafila raka'a biyu, sai kai wannan addu'a ta istikhara wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da ita. Allahumma inni astakhiruka بعلمك واستقدرك بقدرتك. har zuwa karshen wannan ainihin addu'a, ka je ka samu wani malami ya rubuta maka, ko ka samu littafin Riyadus Salihin ko makamantan haka. Dan haka istikhara salla ce wanda yake tana da adadin raka'o'i, tana da sharadin addu'ar da ake yin ta da shi, ba a yin ta da kowace addu'a da sharadin addu'ar ta. A cikin wannan addu'a akwai inda za ka je kana cewa, ya Allah, in ka san cewa wannan kasuwanci da zan yi, ko ya Allah wannan neman aure da zan yi, ko ya Allah in ka san wannan gida da zan gina, ko ya Allah wannan rumfar kasuwa da zan siya, ya Allah wannan tafiya da zan yi, ƴan kasuwa ku kiyaye, duk sati kana zuwa Kano, kafin ka je sai ka yi istikhara, duk sati kwaya ɗaya bata isar maka ba. Yan kasuwa kuna zuwa Dubai, kuna zuwa India, duk sanda za ka tafi, duk sanda za ka nemi visa tafiya, ya kamata ka yi istikhara. Abinda Abdullah dan Mas'udin da Jabir suka ce kenan, Annabi yana koyar da su su yi istikhara ga dukkan al'amura, duk al'amari komai kankanta shi, ka samu ka yi istikhara. To idan kai wannan istikhara jama'a, shi kenan ba za ka sake yin ta ba, ba a maimaita ta, na ɗaya kenan. Na biyu, ba wani abu ake gani a ƙarƙashin matashi ba, dan garin yawa sai ga mutun ya daga matashin kai wai yana son ya ga ko wani abu, ba abin da zaka gani, ba abin da ake gani a mafarki, amma natsuwar zuci ko rashin natsuwar zuci, yuwar abin cikin sauki ko rashin yuwar abin cikin sauki, ita take nuna an amshi istikharar ka. Misali, idan kai istikharar nan sai ka ji ainihin al'amura sun zo da sauki, sai ka ji zuciyarka ta natsu, gari na wayewa kana fitowa sai ka sake haduwa da yarinyan nan ke da Allah eh zaki bani izinin yi magana da ke sai tace to bismillah ina ne gidanku sai tace gashi nan da Allah ko zaki yadda zo in ga baban ki sai tace shikenan yaushe zaka zo to kaga yadda abubuwan suke tahowa cikin sauki to alama addu'a ta yi kyau kuma positively to amma ka hadu da ita ga ka ustazu da yankakken wando da dogon gemu ga ta sister da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa kai sallama ta harare ka aikin banza sister assalamu alaikum tace kai an ci anewa mata sallama ne jahilin banza jahilin wofi to istikhara ka bata karbu ba kuma ba alheri ka bari ko kun fahimta jama'a saboda haka in kaga abu yayi sauki to istikhara ta amsu sai ka ci gaba in kaga abubuwa sun rikice zuciyarka ta yi kunci game da abin to ka bari idan ka matsa bayan Allah ya nuna maka damuwar zuci abin ya gagara yiwa ko malamai suka ce ta yiwu abin ya yiwu amma karshen ta zai rikita rayuwarka kaf don a cikin addu'a ka fada ka ce ya Allah in alheri ne ka sauƙaƙe mini ka sa ya yiwu ka sa min kaza ka sa min alheri duniya da lahira idan sharri ne Allah madaukakin sarki ka kawar da ni daga kai ka kauda abin da gare ni ka samu min alheri duk inda yake ka ji kalmomin da ka fadi to amma kuma sai Allah ya nuna maka kuncin abin ya nuna maka rashin yiwuwar abin sai ka tafi sakkwata ka je ka dauko wani kanin babanka saboda sun taba aikin railway da ubanta aka zo aka lallashi ubanta yace ai ya mamanta